Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 10 ga watan Janairun shekara 2017. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanan labaran.
A yau Talata ne za a koma zaman shari'ar shugaban masu gwagwarmayar neman aware na Biafra a Najeriya, amma mai shari'ar da ke kula da karar ta ba da umarnin a ci gaba da zama a sirrance. Kasar Rasha ta yi watsi da ikirarin da hukumar leken asirin Amurka ta yi na cewa ta yi katsalan da a zaben shugaban kasar da Donald Trump ya lashe. Shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi sirkinsa Jared Kushner a matsayin babban mai bashi shawara.
To kanin labaran kenan, za ku ji cewa an soke shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Najeriya Ali Ndume, sannan za ku ji cewa kasashen Afirka ta yamma za su himmantu ga yaƙi da halatta kuɗaɗen haramun saboda
ada hada kuɗi cikin haramtacciyar hayya ita ta ba da damar waɗannan 'yan ta'adda su samu kayayyaki da kuɗin da za su aikata wannan abubuwa.
Za kuma ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta koka kan rashin biyan albashi a jihohi bayan ta raba musu kuɗi.
Wasunsu ba su ma mai da hankali akan wannan maganar albashi ba. Da aka samu wannan kuɗi sai suka cire albashin wata ɗaya sai suka bada.
A jamhuriyar Kamaru kuwa bangarorin koko bangaren Ingilishi ne ke yayi wato ke nuna cewa an danne mashi haƙƙi don haka yake yajin aiki.
Duk ɗan Faransa ne aka zo aka tsora mana a kanmu.
Sannan kamar kowace ranar Talata, Safilu Hashin Gumul na tafi da shirin noma tushen arziki, kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya za a koma zaman shari'a shugaban masu gwagwarmayar neman aware na Biafra yau Talata, amma mai shari'a da ke kula da karar ta ba da umarnin a ci gaba da zama a sirrance. Abin da ke kara janyo cece-kuce a cewar Chima Nwako daga birnin Tarayya Abuja. A lokacin da 'yan sanda suka kama Nnamdi Kanu a sirrance a birnin Lagos cikin watan Oktoban shekarar 2015, babu wanda ya tunanin cewa za a kawo yanzu akan wannan batun. An taɓa bashi beli sau ɗaya, aka kuma sake kama shi tun daga wancan lokacin yake a tsare, duk da umarnin da kotu ta bada na a sake shi. A yanzu kuma zancen ya sake canza zani. A cikin watan Disambar shekarar ta gabata, mai shari'a Binta Inyaku ta rubuta takardar buƙatar a yi shari'a Kano a sirrance. Canje-canjen da aka samu a kan shugaban na 'yan Biafra sun haɗa da laifuffukan zagon ƙasa da cin amanar ƙasa. Zanga-zanga a kudu maso gabashin ƙasar dangane da kaman Kano sun haddasa kisan mutane da yawa a cewar ƙungiyoyin rajin ƙasar. Ƙungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta faɗa a cikin watan Nuwamban bara cewa sojojin ƙasar sun so su wargaza wannan yunƙurin, sakamakon haka mutane 150 masu goyon bayan Biafra suka mutu tun daga watan Agustan shekarar 2015. 'Yan sanda da jami'an tsaro dai sun yi watsi da wannan zargin, sai dai ma suka zargi masu zanga-zangar da ta da ƙayar baya.
Ƙasar Rasha ta yi watsi da ikirarin da hukumar leken asirin Amurka ta yi na cewa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar da Donald Trump ya lashe. Wani mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ya ce gabatar da ƙudurin ƙaƙaba takunkumi da Amurka ta yi wani yunƙuri ne kawai na ƙara lalata ƙawance da ke tsakanin ƙasashen biyu. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya faɗi cewa Senator John McCain da Ben Cardin da Robert Menendez da shirin bullo da wata doka da za ta sanya cikakken takunkumi a kan ƙasar. Mai magana da yawun Rasha Dmitry Peskov ya ce wannan matakin ci gaban ƙoƙarin kawas da tattaunawa ne. A jiya ya kuma faɗi cewa wannan zargin da ake wa Rasha ba shi da ƙwararren hujjoji kuma shaci faɗi ne kawai. Hukumar leken asirin Amurka ta faɗa ranar Juma'ar da ta gabata cewa tana da tabbacin shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin a dagula shirin zaben shugaban ƙasar na 'yan jam'iyyar Democrat a nan Amurka lokacin yaƙin neman zaɓe. Ƙasar Rasha ta mayar da martani yau Talata akan takunkumin da aka sanya ma jama'anta. tana mai cewa wannan matakin zai ƙara dagula alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu ne. Kasar Amurka ta sanar da waɗannan takunkumin ne jiya Litinin akan wani babban mai bincike a ƙasar da wasu jami'ai su hudu akan abin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana a matsayin mummunan saba haƙoƙin jama'a.
Shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi sarkinsa Jared Kushner a matsayin babban mai bashi shawara, abin da ya sa wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat suka buƙaci ma'aikatar shari'a ƙasar da kuma ofishin ɗa'a da ladabtarwa da su duba ko ta yiwu an saba dokokin nuna son kai wajen ɗaukar aiki da kuma yiwuwar ci da zuci. Lauyan Kushner ya ce Jared na shirin daina alaƙa da duk wasu ƙadarori da ke ƙetare da duk wasu harkokinsa a wani kamfani da kuma ofishinsa da ke birnin New York. Ya kuma yi murabus daga matsayinsa na shugaban kamfanonin Kushner zai kuma daina wallafa mujallar New York Observer kafin ya fara aiki a fadar White House. Wasu 'yan majalisa guda shida ne suka rubuta wasiƙa zuwa ga Attorney Loretta Lynch da kuma ofishin ɗa'a da ladabtarwa na Amurka. Suna tuni akan dokar shekarar 1967 da ta ce babu mai riƙe da wani matsayin gwamnati da zai zaɓi ɗan uwansa a wajen da yake aiki. Amma lauyan Kushner ya ce wannan doka ba ta hau kan shugaban ƙasa ba saboda fadar White House ba ta cikin jerin wannan lissafin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wasu tagwayen harin ƙunar baƙin wake a Kabul babban birnin ƙasar sun kashe aƙalla mutane 22, wasu kuma 70 sun jikata. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan bindigar sun auna wata tawagar jami'ai da suka bar ofishin majalisar ƙasar ne ta yi adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya ƙaru. Manyan jami'an tsaron da fararen hula da wasu ma'aikatan majalisar ƙasar na cikin waɗanda abin ya shafa. Rahotannin farko sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tarwatsa kansa a kusa da ofishin majalisar a unguwar Darul Lama da ke birnin. Jim kaɗan kafin wani maharin kuma ya tada naƙoƙin da yake danƙare da su a motarsa.
Wani sabon bincike ya nuna cewa ɗaya daga cikin mata uku da aka gano suna da cutar sankaran mama ta hanyar ɗaukar hoton mammogram ana yi masa jinya fiye da kima, abin da ya sa ake ci gaba da yin muhawara a kan batun hoton na mammogram. Binciken da aka yi a ƙasar Denmark jiya Litinin a fannin Annals and Internal Medicine ya nuna cewa binciken ya kai ga samun sakamakon da ba na ƙwarai ba a cikin mata uku da ke da ƙari ko kuma tumor a turance mai girma a hankali wanda ba ya da wata illa. Binciken ya kuma ce hoton bai iya gano cutar, wato cutar da ta riga ta yaɗu.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda aka cire shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan ƙasar Ali Ndume. Ga bayanin da Madina Dauda ta yi ma Sarfiul Hashim Gumal ta waya da ya tambaye ta.
Gaskiya ne Sarfiul cewa an samu sauyi a majalisar dattawa a yau din nan daga dawowarsu hutu na Kirsimeti da sabon shekara. Kamar yadda ka sani, idan majalisa ta dawo sai shugaban majalisar dattawa ya yi wasu jawabai na yi masu maraba da kuma karance-karancen wasiƙu idan akwai su daga fadin shugaban ƙasa ko ma daga ina ne. Duk an yi wannan an gama. Wato ana cikin zaman an kwashi kusan kamar sa'o'i uku sai wasunsu suka fita zuwa sallah lokacin azahar ya yi. To kafin su dawo ne sai ga wannan sanarwar da aka yi a fadar majalisar dattawa cewa an sauya babban matsayin.
Kanna ka tsanan fakishin ki Hajiya, wani dalili suka bayar na cewar an sauya shin?
To gaskiya babu wani dalili hakanan, kuma duk da hirarraki da muka yi da su daga bayan wannan, a cikin jawabin da aka yi an ce a matsayinsa na shugaban masu rinjaye, wato 'yan jam'iyyar APC na majalisar dattawa su ne kaɗai suke da hurumin yin taro su cire wanda ke shugabantarsu ko kuma su bar shi idan suna so.
Haka, wato suna da hurumin da za su cire ba tare da wani laifi ba ko ba tare da sun faɗi laifin da mutum ya yi ba?
Su suka zaɓe shi a matsayin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa. Kuma su ne suke da hudumin cewa yau sun tuɓe shi a matsayin shugabansu.
To Hajiya Dawa aka maye gurbinsa da shi?
Sun maye gurbin Alin Dume da Ahmed Lawan, wanda idan baka manta ba, tun asalin wannan majalisa ta takwas da shi aka yi gwagwarmayar shugabanci na majalisar dattawa.
To a gaida Madina da Sarfilu, za a ji ƙarin bayani a shirinmu na gaba. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar, inda ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko CEDEAO a taƙaice suka yi taron jaddada yaƙi da ɓadda sawun kuɗaɗen haram, wadda ita ce hanyar da 'yan Boko Haram da makamantansu ke samun kuɗaɗen yin aika-aikarsu. Sule Barma, gare ka.
Hada-hadar kuɗaɗe ta haramtacciyar hanya matsala ce da gwamnatocin Afirka ta yamma suka yi amanar cewa ita ce gimshiƙin da ke ƙara wa ta'addanci da safarar miyagun ƙwayoyi da makamai ƙarfin yaɗuwa a wannan yanki. Mafarin wannan taro da ke gudana a yau a Yamai, inji Honorable Adamu na Mata, shugaban kwamitin majalisar dokokin Nijar mai kula da sha'anin kuɗi.
Duk in ka ji ƙasa akwai wani tashin hankali na tantawa ya kona mu, wannan hada-hadar kuɗi cikin haramtacciyar hanya ita ta ba da damar waɗannan 'yan ta'adda su samu kayayyaki da kuɗin da za su aikata wannan abubuwa. A gabasinmu iyaka da Chad da Nigeria kun san akwai matsalar Boko Haram. A nan arewa iyakanmu da Libya da Algeria akwai wannan matsala. Nan Mali tana cikin wannan matsala, har Burkina Faso ta shiga cikin wannan matsala. Waɗannan yara ko waɗannan mutane da ke yi wa da sun ga dama suna cin karansu ba babbaka cikin ƙasashenmu, ai kun san sai da kuɗi. Yaranmu na ma suka ɗauka suna ba su kuɗi don su shiga cikin wannan aikin ta'addanci. Waɗannan kuɗi ba su bi ta kan tarayyar ba, ba su bi ta kan banki ba. A ƙumshe ne cikin jikuna ake tayar da su. To irin wannan abu iya faru ga ƙasa, ka gane, yana kawo wa da IB iri-iri, yaƙi-yaƙi ba su ƙarewa, hada-hada ta ƙwaya ko su lalako harkoki ba su ƙarewa.
A ɗaya ɓangare, wannan taro zai mai da hankali ga faɗakar da 'yan majalisar dokokin ƙasashen Afirka ta yamma a game da manyan illolin da hada-hadar kuɗaɗe ta haramtacciyar hanya ke haifarwa, inji shugaban ƙungiyar West African Association Public Account Committees Madam Tinyokpa Ayovi Demba, bugu da ƙari shugabar kwamitin kula da harkokin kuɗi a majalisar dokokin ƙasar Togo. Bincike ya nuni da cewa dubban miliyan dala ne ke kai da kawo ta haramtacciyar hanya a kowace shekara a ƙasashen yankin CEDEAO. Saboda haka taron na ƙungiyar WAPAC ke hangen ƙullo da wasu shawarwarin ƙirƙiro da dokoki masu tsauri.
Sa'annan na biyu, su tilasta ma gwamnati ya ɗauki matakai tsaura-tsaura, ya yi amfani da dokokin gada mun kashin hiɗa.
Shugabar hukumar Scientif mai yaƙi da masu halitta kuɗaɗen haram da hada-hadar kuɗaɗe ta haramtacciyar hanya a ƙasar Nijar, Hajiya Sanadi Chimedin Hamdatan, ta yaba da wannan yunkuri na majalisun dokokin ƙasashen CEDEAO.
Da abin da aka gane kuɗaɗen da suke fita daga ƙasashenmu sun yawa da yawa, kenan arzikin ƙasashenmu ne yake fita waje.
Ƙwararrun masana a fannin binciken ƙwaƙwaf ne za su gabatar da laccoci ga mahalarta wannan taro da za a kammala a ranar Alhamis 12 ga watan Janairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, sai kuma jamhuriyar Kamaru, inda ɓangaren Ingilishi ya shiga yajin aiki ta yadda komai ya tsaya cik saboda abin da ya kira daniya da ɓangaren Faransanci ke masa, wanda shi ke da rinjaye. Awwal Garba, gare ka.
Kasancewan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya yi amincewa da al'amuran 'yan awaren ɓangaren Ingilishi na ƙasar, har yanzu malaman makarantu, 'yan kasuwa, manyan ma'aikatan gwamnati da sauran al'umma sun zauna a gidajensu. Sun ce tunda Musa Biya ya ce su ba komai ba ne a ƙasar Kamaru, za su ci gaba da zamansu kuma ba abin da zai gudana a wannan ɓangaren. Wannan ne ya sa na yi tattaki har zuwa garin Jakiri, kilomita 80 daga birnin Baminda, anda na tattauna da yariman garin Malam Musa mai jama'a, domin shi ma yana daga cikin kwamitin amintattu na wannan ɓangaren.
A takaice dai, abinda muke so gwamnatin Kamaru ta yi mana, gaskiya mulkin ƙasar nan kusan mulkin danniya ce, domin tafiyan da ake yanzu tun da kan kantomomi, duk dai wasu manyan matsayin da ka sani ƙasa take da shi, ba za a samu ɗan Ingilishi da yake da wannan matsayin ba. Duk 'yan Faransa ne aka zo aka ɗora mana kanmu. A takaice ma an je shari'a a kotu, kadan lauyoyi suna ja in ja tsakaninsu, mai shari'a ba fahimta yake ba, saboda dama shi Ingilishin nan sama-sama ya koya bayanin sabari saboda hakan ya tashi yanke hukunci sai yanke yadda ya ga dama in ji har gwamnati bata biya mana bukatunmu ba ba za a yi wannan ayyukan ba
to yanzu idan har gwamnatin kasar Kamaru domin shugaba biya ya buga tebur ya ce Kamaru ɗaya ce ba za a raba ta ba to yanzu idan har aka ki a bi irin abin da kuke bukata me za ku yi yanzu haka a wannan lokaci
yawa to a takaicen dai gwamnati bai biya mana bukatunmu ba dama mu zuwa mu kai bayan Kamaru ne muna da yancin kanmu gwamnatin Kamaru ta bukace mu wato aka sa zabe maimakon mu zabi Najeriya sai muka zabi Kamaru amma fa zaben nan da muka yi kan gaida ne
na nemi in ji ta bakin gwamnatin jihar ko wani mai gudanar da harkokin mulki na wannan bangaren amma abin ya kintira Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
To a gaida Awal bari kuma mu dawo Najeriya inda gwamnatin kasar ke yin tir da rashin biyan albashi a jihohi duk wada naira biliyan 522 da ta bayar saboda a biya albashi da kashi 25 cikin 100 na kudin Nasir Elkaya gare ka
fiye da naira biliyan 522 da shugaban Najeriya ya amince aka tura jihohi a bayanai daga fadar shugaban Najeriya Aso Rock don tallafawa jihohin su biya basukan albashi fansho da sauran hakokin ma'aikata akalla dai shugaban Najeriya ta bakin mai taimaka masa ta fuskar labaru Garba Shehu ya ba wa gwamnonin jihohin shawari su ware kashi 25 cikin 100 don biyan albashin sai dai kashin ji gwamnatin tarayyar wasu jihohin sun noke ko daukar wasu matakai da ba za su shawo kan kalubalen ba
akwai jihar da ana binta bashi wata 20 na albashin ma'aikata to abin takeici shine rahotanni da suke dawowa ga gwamnatin tarayya wasun su basu ma mai da hankali akan wannan maganar albashi ba da aka samu wannan kudi sai suka cire albashin wata ɗaya sai suka bada akwai jiha da ana bunta bashi wajen wata 8 na albashi shi kuma gwamnan da yake mai son gwaninta ne sai ya dauki albashin wata ɗaya biya ya kuma ce aitin da Kirsimeti ta zo na ba bonus karin wata guda kyauta wannan rashin biyan albashi yana neman yin barazana ga irin kikkiawar manufa da shugaban Muhammadu Buhari yake da ita akan ma'aikata na Najeriya
tuni dai masana ke shawartar gwamnatin tarayyar ta dage wajen bullo da hanyoyin yaki da talauci da hanyoyin samun kuɗin shiga ga aljihun talakawa ta hanyar kafa kamfanoni da hako ma'adinai hakan zai taimaka wajen rage tururuwar neman aikin gwamnati bare ma a je ga maganar makalewar albashi masanin harkar fetur injiniya Kailani Muhammad ya ce hako mai arewa maso gabashin Najeriya abin farin ciki ne da kuma zai yi kyau in ƴan majalisa suka yi bitar kudirin dokar albarkatun man fetur ya amfani dukkan sassan Najeriya ba wai ya fi mai da hankali ga Niger Delta kadai ba
akwai lokacin da aka ce a ji a tono mai a arewa maso gabas saboda siyasa suka hana to yanzu cikin 23 ko da 5 ne da aka ce an gano an samu rijiya 21 yanzu a Lake Chad sannan ga Gombe Bauchi muna da gas in trillions wanda ma ya fi mai tsada man Bida Basin University na Lafai University na ABU da na Kano duk sun duba an ce akwai mai a Sokoto Basin wanda muna kira da gwamnati kada ta yi kasa a gwiwa tunda ta ce a hako man nan to nan da shekara 2019 ya zama nan man nan an sarrafa shi mun fara amfani da shi ina ganin aka yi mana haka ga noma ga mai ga gas ga ma'adinai
dogaro ga fetur kacukan ya jawo Najeriya aukawa kariyar arziki sakamakon faduwar farashin gangar man wanda ya tilastawa kasar neman karin hanyoyin kudaden shiga Nasura da Malika Amurar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Nasiru yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumal da shiri na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfilu Hashim Gumal daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar Yanzu haka dai gwamnatocin kasashen Afirka da kungiyoyin manoma da kiraye kiwo da noma a yankunan karkara sun tashi tsaye wajen ganin an bunƙasa fannin saka mata a fannin noma. A baya dai wasu kungiyoyin manoma na yammacin Afirka sun gudanar da taro a ƙasar Tanzania don nazari kan yadda za a nemi hanyar ƙarfafawa mata gwiwa domin a dama da su a wannan fanni. Kan wannan taro ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasir Adamu Alhikaya. Ya samu tattaunawa da muƙaddashin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar makiyaya ta yammacin Afirka da ake kira Coret a gefen taron da ƙungiyoyin manoma suka yi a baya-bayan nan a birnin Abuja don ƙarfafa noma ga al'ummar yankunan karkara na Afirka ta yamma. tattaunawarsu ta kasance kamar haka.
Sunana Muhammadu Bello Tukur, nike zama mukaddasin sakatare na haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin makiyaya na yammacin Afirka wadda ake cewa CORET.
Kafin mu ɗauko wannan darasi na ƙarfafawa mata gwiwa, na ga an sa masa suna Maya Kilimanjaro, wato tsaunin nan mafi tsawo a Afirka gabaɗaya.
A nan aka yi taron.
A kan tsaunin aka yi?
A kan tsaunin aka yi a can ƙasar Tanzania.
Me za ka ci kan wannan zama da aka yi ne na ƙarfafa noma na al'ummar yankunan karkara na Afirka ta Yamma?
To alhamdulillah, wannan zama yana da kyau don saboda ya haɗu da mun haɗu dukkanmu manoma. Da masu noma, da masu kiwo, da masu da waɗanda suke su, da waɗanda suke ma amfani da kayan daji, duk an haɗu kuma an tattauna, an zartas da ƙuduri ya kamata gwamnatocinmu ta taimakawa mutane waɗanda suke noma, waɗanda suke kiwo, waɗanda suke su, saboda mu wadata kanmu da abincin da za mu ci. Babban dalili kuma shine idan baka wadatu da abinci ba, har idan wani ne zai baka abinci, to har yanzu baka tsira ba, don wata rana zai waye gari ya ce ko wani hatsari ya same shi, ko wani abu da ya same shi, gobe zai iya cewa bani sai da maka da abinci. Idan kuma ya ce bai sai da maka da abinci ba, yanda za ka yi? Tunda Allah ya wadata a kasashen mu da filaye masu kyau, da ingancin ruwa, yanda ake iya kiwo, yanda ake iya noma, yanda ake iya su, wa'annan shi muke duba, ya kamata gwamnatocinmu su jaddada wannan abun, su karfafa shi yanda za a ci gaba da yi, kuma mu wadatu akan abin da muke musamawa matasan mu aikin yi.
Akwai kuma wannan taro, bari mu shiga maganan Kilimanjaro din nan, wanda ya nuna karfafawa mata gwiwa su yi noma, su samu filaye. Yaushe ne ma ake taron nan?
Wancan shekara da ya wuce ne aka yi wannan taron, maganan karfafawa mata, maganan filayensu, da kuma makiyaya, da kuma abubuwan da suka shafi matsaloli da mata ke fama da shi, ko saboda idan mazajensu sun rasu, ko kuma idan uwaye ko ubanni sun rasu, yawancin mata suka fi shan wahala. In za ka lura, wasu al'adu sukan hana su gado, wasu al'adu su hana su fita, wasu al'adu su ce su ma abun gado. To wannan taron da aka yi ya dubi waɗannan abubuwa, shi ne aka fidda ƙudurori aka ba wa gwamnatoci na Afirka su aiwatar da shi. An yi taron a ƙasar Tanzania, kuma an yaɗa shi gaba ɗaya. Yanda za ka gani nan, akwai ƙungiyoyi kamar wajen 5 ko 6 wanda muka zo da shi Najeriya. Akwai ƙungiyarmu CORET, akwai ƙungiyarmu APES, akwai ƙungiyar RBM, akwai ƙungiyar ROPA, akwai Oxfam. Duk waɗannan muna jaddada gwamnatocinmu saboda a taimaka al'ummarmu, musamman mata da ke karkara, waɗanda suka fi shan wahala, da kuma matan da ma wanda Allah bai sa sun yi ilimin boko ba, sun fi shan wahalan yanda abubuwa ke tafiya. Don haka su uwayenmu ne, su kuma ƴaƴanmu ne, mu taimaka musu a wannan lamari. Gwamnati su sa harkar mata a gaba, a jaddada, a taimaka.
Shin nasara aka samu na taron nan wajen ƙarfafa tattalin arziki mata gwiwa ta hanyar noma da kiwo?
To alhamdulillah, in ka dubi ƙudurori, musamman wanda gwamnati, musamman ni zan yi magana akan Najeriya, in ka dubi shekaru da suka wuce har zuwa a sabon wannan gwamnati namu na shugaba ƙasa Janar Muhammadu Buhari, an samu ci gaba wajen ƙarfafawa mata gwiwa, da kuma jaddada abubuwan da suka shafi mata, yanda za a taimaka musu wajen noma, wajen kiwo, wajen lafiya, wajen kula da ƴaƴa, kulawa da lafiyarsu. An sa shi a gaba a cikin ƙudurorin da gwamnati ke yi. Za ka ga wannan dama abunda ake bukata kenan. Mu kungiyoyi masu zaman kanmu, mu abunda za mu fidda tsari ne za mu fidda mu kaiwa gwamnati. Idan gwamnati ta karbi wannan tsari, mu muna ganin shi nasara ne. Kuma alhamdulillah, mu mun ga wannan gwamnati ta yanzu ta karbi wannan ƙudurori da aka kawo, kuma tana aiki da shi, kuma muna fata, kuma muna addu'a na abunda aka sa a gaban nan, Allah ya taimaka mishi, Allah ya jaddada shi, kuma mu ga amfanin shi zuwa gare mu, da ƴaƴanmu, da uwayenmu.
Muƙaddashin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar makiyaya ta ƙasashen yammacin Afirka da ake kira CORET, Muhammad Bello Tukur kenan, a tattaunawarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasir Adamu Alhikaya kan batun hanyoyin ƙarfafawa mata gwiwa a harkar noma don raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka. Masu sauraron mu, ƙarshen shirin namu ne yau kenan. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Alhikaya da ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa a huta lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau yace, to shugaba Muhammadu Buhari ya kamata manoma su fara gani a ƙasa domin talakawa sun daura aniyar farfado da tattalin arzikin Najeriya ta hanyar noma, suna buƙatar magani da taki kafin damana ta sauka. Sakon haɗin gwiwa daga mutar dan Mu'azu baban Khalifa da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware da Adamu Jikan Kande gidan mai kware a ƙaramar hukumar kware dake jihar Sokoto. Sai kuma wannan sakon da yake cewa salam BOA Hausa, muna jinjina da yabo ga gwamnatin jihar Bayelsa dake kudancin Najeriya bisa ga kebewa Fulani makiyaya dake jihar ta Bayelsa wani katafaren filin kiwo kyauta. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya sa hakan ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan dake tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar baki daya. Amin. Sako daga Malam Rulwani Sa'idu Gari a jihar Zamfara da Bala Muhammad Dambam Ibrahim M Abubakar Maiduguri jihar Borno Najeriya. Sai kuma wannan sakon da yake cewa to shugaba Yahaya Jammeh ya kamata kai amfani da damar da ta rage maka domin kaya da kwallon mangoro dake son kawo maka cikas a rayuwa. Sako daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sai kuma wannan sakon inda yake cewa assalamu alaikum BOA Hausa, yunkurin da shugabannin ECOWAS ke yi na sauke Yahaya Jammeh da karfin soja ko dai makamancin haka, wannan ba zai haifar da dama ido ba, domin kuwa ba komai hakan zai haifar ba illa dai jefa kasar Gambia cikin halin kakanikai. Don haka kira na ga shugabannin ECOWAS shine su bi matakin sannu a hankali ko kuma a bar kotu ta yi aikin ta, matukar dai ana so a gudu tare a tsira tare, domin kuwa masu iya magana na cewa rigakafi yafi magani. Da fatan Allah ya sa mu dace. Amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi Najeriya. Sai sakon mu na ƙarshe da yake cewa ina kira ga gwamnatin Jamhuriyar Niger da ta taimakawa ƴan kasuwar jihar Doso da gobara yayi wa ta'adi a cikin kasuwar. Sako daga Muhammad mai kayan miya Oji Kotas Gombe.
To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya a mun fa'a takeice.
Takaice da dumadumanta, majalisar dattawan Amurka ta fara zaman tantance mutanen da shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya zaba a matsayin wanda zai yi aiki da su idan gwamnatinsa ta karbi, wato ta karbi ragamar mulki. Yanzu haka ana can an fara tantance Senator Jeff Sessions na jihar Alabama, mutumin da Trump ya zaba a matsayin wanda zai rike mukamin babban Attorney General, mukami mafi girma a bangaren shari'a a Amurka. Ana kuma hasashen Sessions zai fuskanci tsauraran tambayoyi daga bangaren 'yan Democrats kan dangantakarsa da bakaken fata a Amurka da kuma yunkurin da ya yi wajen yakar sauye-sauye a fannin shigar baki. Shekaru 30 da suka gabata, Majalisar Dattawan Amurka ta taɓa watsi da zaɓensa da aka yi a matsayin alƙalin gwamnatin tarayya saboda wasu kalamai da ya furta na ɓatanci da suka nuna wariyar launin fata, zargin da shi Sessions din ya musanta a lokacin. A Najeriya za a koma zaman shari'ar shugaban masu gwagwarmayar neman a ware na Biafra yau Talata, amma mai shari'ar da ke kula da ƙarar ta ba da umarnin a ci gaba da zaman a sirrance, abin da yake ƙara janyo cece-kuce a cewar Chimamanda Nwako daga birnin tarayya Abuja.
To ma sauraronmu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi ke gabatarwa. Da yanzu kuma a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da sai da Samdum da ta haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma da daddare mu kawo muku wasu shirye-shiryen. A huta lafiya.